ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكنا من صار متعتنا منا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدا gawatan bakwai watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1442 wanda yazo daidai da 28 ga watan 2 a Gregorian calendar 2021 wannan shine kasar dinmu na 17 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin fannu ta'amul baina zawjain na fadilatu Sheikh Al-Qari Al-Mujawwid Muhammad Siddiq Al-Minshawi Allahu yarhamuhu idan ba ku manta ba mun tsaya a babin ihtarim aqalaha wa hawayatiha wato mutun ya mutunta hankalin da matarsa take da shi da kuma irin abubuwa da suke zuwa mata a zuciyarta ta furta su ko ta bayyana su ko kuma ta bukaci ko kuma wani abu da yake kamar na yarinta ko na wani abu makamancin wannan ya zamanto ya ainihin wato mutunta wannan kada ya dinga gwaleta idan tazo da wasu abubuwa waɗanda wataƙila yake ganin shi a matsayin sa na wato mai cikakken hankali ya dinga ganin su kamar ba akan tsari ba to a mun yi maganganu har muka kawo kissar na Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda take bashi labarin ai annabi Sulaiman yana da doki mai fuka-fuki da shauransu a sannan mun karanta kissar wani bawan Allah da yake da mata sai zama tun tana yarinya tana da ɗabi'a na yin gina ƴar tsana ko ƴar bebi lokacin da suka ƙaura daga wannan gari suka koma wani gari sai saya mata wani abu da za ta dinga yin wannan ƙere-ƙeren da shi a madadin abin da ta rasa na taɓo da da take yin amfani da shi ko laka to yau kuma za mu tashi kan tasattar ala uyubiha tasattar ala uyubiha wato mutum ya sitirta aibobin da matarsa suke da shi aibobin da matarsa take da shi aibubbukanta abubuwan da ba ta da su ko abubuwan da ta rasa ko kuma abubuwan da ba su da kyau tattare da ita ko dai abin da ya shafi ɗabi'arta ko kuma abin da ya shafi wato zubin halittarta malam yake cewa la yujadu insanun yakhlu min al'aib ba za a taba samu dan adami ya kubuta daga aibu ba a ce dan adam bahi da wata matsala ko bahi da wani aibi malam yace ba za a taba samu wannan ba fa idza asabaka allahu azza wa jalla bi zawjatin biha aibun da haka idan Allah ya jarrabe ka da mata wanda tana da aibi tana da matsala khulqiyun aw khalqiyun aibun nan ya zamanto na dabi'ar ta ne shine khulqi ko kuma yanayin zubin halitta ne shi ne khalqi an gane duka kalmomi ne iri daya amma wasullan su sun bambanta kuma daga wasullan sun bambanta fassara tana bambanta khulqi na dabi'a al khulq ko khalqi na dabi'a al khalq na fata an fahimta malam yake cewa fastur aibaha ko fastur alaiha kai kokari ka sitirta wannan aibin da kaga tana da shi na ɗabi'a ne ko kuma na zubin halitta qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace man satara musliman duk mutumin da ya rufa wa musulmi asiri satarahu Allah fi dunya wal akhirah Allah zai sitirta masa a gobe kiyama kai anan duniya ma Allah zai rufa mishi asiri haka a lahira Allah zai rufa masa asiri ni kwa na tabbata rufin asiri ba karamin alheri bane musamman ga wanda matsala ta same shi to nan asiri ba karamin bala'i bane da tashin hankali musamman ga wanda matsala ta same shi. Wani zaka ga yana da mata amma barauniya ce, amma Allah bai taba gaya wa kowa ba, shi take sata wa kuɗi, shi take aunar da abincin shi, shi take kaza, shi take kaza, amma zaka ga yayi shiru. Za mu zo da kissar wani bawan Allah wanda yayi hakuri akan matar shi wanda take da munanan ɗabi'u, amma daga ƙarshe Allah san da ya masa karama saboda hakurin shi. Za mu zo mu karanta kissar yanzu nan insha Allah. Wani zaka samu matar shi tana gaggasa masa maganganu da zagin shi, amma wallahi zaka ga bai taba gaya wa kowa ba. Wani lokaci zaka samu matar ne take da wannan ɗabi'ar, wani lokaci kuma ka samu mijin ne yake da wannan ɗabi'ar, amma matar ta danne ta yi shiru ta ki ta gaya wa kowa. To rufa asiri wa musulmi ko da ba mijinki ba, ko rufa asiri wa musulmi ko da ba matarka ba, wato abu ne wanda yake da muhalli mai muhimmanci a cikin addinin Allah. Ana buƙatar mutum ya zamanto mai suturta wa musulmi. Shi yasa ko da mutum yana da matsala, idan so samu ne karkaje cikin jama'a ka ce za ka mar nasiha, ko kuma ka tara jama'a sai ku ce a kirawo shi, sai an kira shi sai ka dira a kan shi, kira shi gidanka, ajiye shi a falonka, kori matanka duka da ƴaƴanka, ce duk ku fita ku bani guri. In dira za ka yi da kai da shi ka dira, Allah ne kaɗai ya san abin da yake tsakaninku, amma duniya ba ta san me aka yi ba. To wannan ba ƙaramin alheri ba ne. Na farko dai zai ji kunya, na biyu zai mutunta ka saboda ka mutunta shi, na uku zai ga cewa yanzu wannan abin da kai masa inda a gaban su wane da wane da wane ne, to wannan irin abu kenan yau ya same shi, to wannan zai taimaka masa wajen ya ɗauki izina a gaba. To haka mata, in kai mata haka, to da izinin Allah za ta ka taimaka mata wajen ta gyara. Amma idan ka zama ya maɗiɗi, abinda Hausawa suke cewa ya maɗiɗi, ka je can ka faɗa, ka je can ka faɗa, ka je can, haka ke ma in kika zama ya maɗiɗatu, ko ma'ana ki je can ki faɗa, ki je can ki faɗa, ki je can, to sai zamto babu mutuntawa, babu girmamawa, kuma da wahala mijinki ya iya ɗaukar izina ya gyara abin da yake miki, saboda ya ɗauke ki a matsayin mai ci masa mutunci, mai ci masa zarafi a cikin jama'a. To yana da kyau mu zamanto masu suturtawa abokan zamanmu. Manzo Allah dai ya faɗa, kamar yadda muka ji a hadisin Muslim, to duk mutumin da ya suturta musulmi, to Allah zai suturta shi. Wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi a nambar hadisi na 2699. Allah ya wa Imam Muslim rahama. Malam yace arada ahadu salihina an yutallika imra'atahu, wani daga cikin mutanen arziki magabata ya nufaci zai saki matar shi. Faqila lahu, sai aka ce masa, mallazi yuribuka fiha, menene aibin wannan mata a gurinka, meye matsalar ta? Faqala subhanallah, sai ce tsarkiya tabbata ga Allah, kamar a faɗa ma magana da bata yi daɗi na muka ce kai subhanallah, ka inna lillahi, ya zaka faɗa, ya zaka tambaye ni meye aibin mata na, meye matsalar ta? Al-aqilu, yace ai mutum mai hankali, la yahtaku sitra imra'atihi, ko la yahtiku sitra imra'atihi, mai hankali ai baya keta sirrin matar shi. Ka dauke ni mahaukaci ne, zaka zo kana tambaya ta meye aibin ta, meye matsalar ta? To ba zan faɗa ba, ina fata an fahimta. Yace masa ba haka ake ba, mai hankali baya, kun ga fa wai ya nufi zai sake ta ne fa, sai ake tambaya to meye dalilin da yasa zaka sake ta? Yace subhanallah, ai mai hankali baya faɗin aibin matar shi. Yanzu kenan mafhumul mukhalafa na wannan magana, duk wanda kaga yana tona asirin matarsa, meye sunansa? Mara hankali. Shine injin wannan babban malami, shine mafhumul mukhalafa na maganar. Don haka mai hankali namiji baya tona wa matarsa asiri, ko ya keta alfarmarta, ko ya je ya ta yama ɗiɗi da ita. Haka mai hankali mace bata tona asirin mijinta, ko wani a makamancin haka. Akwai matar da na sani, wallahi ta fi shekara 5 tana rike da gidan mijinta, amma duk danginsu ba wanda ya sani. Ita take rike da gidan, shi abubuwansa duk sun tsaya, kuma wallahi ba ma kyautata mata yake ba, a hakan yana muzanta mata, amma babu wanda ya san tana rike da gidan. Sai da wani dalili ya kama, bata bayyana ba, aka gano haka, aka zo aka ce a haiwan sake kike kaza kike kaza, tace wa ya gaya muku, aka ce a a ke dai ki faɗi gaskiya, tace to wa ni dai ku gaya mu wanda ya gaya muku, mijina ne ya gaya muku, suka ce a a to wa ya gaya muku, ta nemi ta kauce, suka ce ke dakata mun fasar duk abin da yake faruwa, amma mu ba mun zo mu hana ki bane, ki gode wa Allah da Allah ya saka ki mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza. Akwai wani miji ya kuntata wa matar shi, ya takura ta kwarai da gaske, ashe ita ta fi shi rufa masa asiri sama da shi. Akwai abubuwa da ya bata a rayuwa sun fi dubuwa ne ɗari, amma ba ta taba gaya kowa ba, shi kuma daga ta ɗan yi kaɗan, daga ta yi kaɗan. To sai da wata rana zama ya kama, ya zama dole sai ta bayyana wasu abubuwa, saboda ya mata wani sharrin da in ta bari kuma to zai yi damage rayuwarta gaba ɗaya. Da ta tona abubuwa ƙwaya uku, sanda iyayen suka nemi a raba auren gaba ɗaya. Shekara da shekaru yana mata abubuwa babu wanda ya sani, ba ta faɗa kowa. Na taɓa ba ku labarin wata yarinya, ɗaliba ta ce mijinta ya samu jarrabawa, ya gudu ya batta, sai da ya shekara biyu baya gari. Wallahi ni ninnan ni naje na nema masa aurenta, amma wallahi ni ma ban san baya gari ba, kuma ba wanda ta je ta gayawa, ta gaya babanta ba, babanta yana duniya, ba ta gaya mahaifiyarta ba, mahaifiyarta tana duniya, duk danginta akwai yayanta abokina ne, shi kansa yayan bai san cewa mijin ya gudu ba, domin suna zaune ne a wani gida family hakan nan, akwai yayinsa haka su ma da matansu, da aka neme shi aka rasa, su kuma sai suka ɗauki ɗawainiyar taimaka mata, duk ƙarshen wata sai su bata naira 10,000 su ce ta ɗan yi ce fanan abin da ta rasa, ɗan sabulu, oman wanke-wanke, kaza kaza, sannan idan aka yi girki sai a kawo mata abinci. Wata ran ta samu abin da take so, wata ran ba ta samu abin da take so, amma ku kun sani duk yanda mace ake taimaka mata in mijinta baya kusa da ita bala'i ne, haka ne ko ba haka ba? Amma wallahi babu wanda ya san cewa mijinta baya nan, saboda ta rufa wa mijin asiri don guduwa yayi. To ta je ta dinga cewa mijinta ya gudu, ai ta burma wa kanta wuka. Sai da wata munasaba ta kama, kuma a hakan takan ziyarci gidana, ta zo ta mu tattauna tambayoyi kaza kaza, ta zo gurin matana da shauransu. To har wata rana a dalilin wani dalili yasa na gane cewa mijin baya na, sai ga ta tazo, kuma a ranar da tazo din ma ba tazo ta gaya min bane, tazo ne kawai ta gaishe mu. Sai da muka gama na tabbatar ba za ta faɗa min ba za ta tafi, sai nace wanta zauna, nace yanzu ke ashe wani baya nan, yau shekara biyu shi ne baki taba gaya min ba. Sai ta fashe da kuka, tai kuka tai kuka da kyar, na iya mata kalmomin da ta iya daina kukan ta share hawaye. Na ce me yasa baki gaya min ba? Ta ce to malam, tsakani da Allah ba wani abu ne yasa ban gaya maka ba, illa kawai ina so in rufe asirin mijina ne, ba na so duniya ta san halin da ke ciki wanda yake bashi da dadi, tunda ni matarsa ne kuma har muna da ɗa ko ƴa a tsakaninmu. To ina ganin duk wani aibi da ya same shi in naje na faɗa wa wani, to kamar na burma mana wuƙa ne da ni da shi gaba ɗaya, wallahi tallahi mala. Yarinyar yanzu haka tana raye kuma tana tare da mijin, kuma daga ƙarshe mijin ya dawo, kaga da ta yi ta yama ɗiɗi da shi, kuma daga baya ya dawo, yo me aka yi kenan kuma? Ko ba haka bane? Don wasu mutane suna da wata matsala, su sukan kalli yanzu yanzu ne, ba sa kallon future, me zai je ya zo gaba. Da haka abin da ya faru yanzu sai ta yi ta hargagi, sai kuma bayan wasu 'yan watanni komai ya lafa, sai mijin kuma ya zo ya mata wasu alkhairan ma da za kai kanka da ta yi wannan hargagin a gabanka, sai ka ji kunya balantana ita. Ko ba haka ba ne? To wani lokaci rashin haƙuri shi yake haifar da wasu matsalolin da mutum zai zo ya tada na sanin me ya aikata, amma wannan faga mai hankali wanda ya san me yake yi, wani mara hankalin ba ruwansa da irin wannan, ko wata mara hankalin ba ruwanta da irin wannan. To saboda haka yana da kyau mu koya wa kanmu haƙuri da juriya da kuma wato mai da hankali dangane da al'amura. Wannan yana daga ciki. Shi yasa wani mawaƙi ya rera wasu baituka, yace la tambashanna uyuba ghayrika ya fata wastur uyubaka innahu bika ajdaru, yace wastur akhaka idha ra'aita naqisatan falarubbama yanzu wa rijluka ta'thur, la tambashanna uyuba ghayrika ya fata wanzur li'aybika innahu bika ajdaru wastur akhaka idha ra'aita naqisatan falarubbama yanzu wa rijluka ta'thur, yace la tambashanna uyuba ghayrika ya fata, kai bawan Allah ya hakuri karka dinga tona asirin dan uwanka, ka dinga fadin aibobin shi, ka dinga fadin matsalolin shi, ka dinga karanta mutane damuwoyin shi, karka yi haka. Yace wanzur li'aibika, abin da ya kamata shine kai ka dubi me yi aibinka. Mutane da yawa sukan take nasu matsalolin sai su hango na wasu, ko da dai laifi tudu ne, naka wanda ka tattara ne, ke hawa ka gano nawa ne, ga mutum mai gargadi ne bai bar saban Ubangiji ba, ya iya faɗin wane yana da matsala kaza, wane yana da matsala kaza, amma fa shi ya manta da watakila yana da matsalolin da suka fi na wane da wanan kuma, ko ba haka bane? Saboda haka yace karka dinga tona asirin dan uwanka musulmi da aibobin shi, yace wanzur li aibika, ka dinga duba aibubukanka kai, innahu bika ajdar, wannan hi yafi dacewa da kai. Yace wastur akhaka, ina baka shawara ka dinga yin rufa asiri kana sitirta dan uwanka, idza ra'aita naqisatan, idan kaga wani naqasu wata tawaya tattare da shi. Yace fala rubbama yanzu, zai iya yiwa nan gaba shi ya tsira daga wannan aibun da wannan matsalar, ko ba haka ba? Wariji luka ta'athuru, kai kuma kafarka ta fada cikin wannan aibu, ba haka bane? Shi ya daina, kai kuma ka kama yi, da kuma kai kake aiban tahi yana yi, ba a samu jama'a, ana samu. To shi yasa mutun ya ji cewa idan wani Allah ya jarrabe shi da matsala, to ya dinga jin cewa wannan matsalar. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har addu'a yake da ita, idan kaga mutun da wata damuwa, an gane magana da kyau ku? In kaga mutun da wata damuwa, alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, haka manzon Allah yace. In mutum yana da wata aibi a ɗabi'arsa, ko wata aibi a yanayinsa, barawo ne sai kaga an kamo shi za a yi kotu da shi, sai ka ce alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bihi, na gode wa Allah da ya warkar da ni daga abin da ya jarrabe ka, ni Allah bai jarrabe ni da abin da ya jarrabe ka da shi ba, na gode wa Allah. Wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, kuma ya fifita ni akan da yawa daga cikin bayinsa masu yawa. Mutum ne ka gan shi ba shi da haƙuri, duk abin da aka yi masa sai ya ce sai ya ɗaufansa, sai ka ce alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bihi, na gode wa Allah da ya kubutar da ni daga abin da kai ya jarrabe ka da shi na rashin haƙuri. Wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, ma'ana abin da nake nufi da wannan magana kenan, duk wanda ka gan shi da wani aibi jaraba shi Allah ya yi ko, to kai sai kai ta addu'a kada Allah ya jarrabe ka da irin wannan aibin nashi, ba shi kenan ba? Sannan shi kuma kai masa addu'a Allah raba shi da shi. To amma he ya zama kai ba wannan ce ko ke ba wannan ce damuwar ki ba, ki ta kaza, to wannan babu kyau, Allah ya shiryar da mu. Da haka yake cewa al'aqilu, mai hankali, la yahtiku sitra imra'atihi, baya keta asirin matar shi, don haka ba zan faɗa maka dalilin da yasa zan sake ta ba. Falamma talaqaha, da kuma ya sake ta din, ya nufi zai sake ta ne sai aka tambaye shi meye dalili, sai ce ai mai hankali baya faɗin matsalar matar shi. To da ya sake ta din kuma kila lahu, sai aka sake zuwa masa aka ce lima talaqtaha, dan me yasa ka sake ta? Qala subhanallah, sai ke cewa subhanallah, mali wali imra'ati ghairi, ni kuma me ya hada ni da matar wani? ma'ana yanzu ba matarsa bace ko matar wani ne ko yace to me hadan da matar wani kuma da zan tsaya ina magana akan ta lokacin da take matata ma ban fada maka aibin ta ba ballantana yanzu ta bar da'irar iko na ta fita daga cikin da'ira ta tafi gidan wani ko kuma za ta tafi gidan wani me ya hada ni da in fadi magana kuma akan ta yasa malamai suka ce daga cikin abin da ake bukata idan mutum ya saki matar shi na farko dai ya batta ta yi idda a cikin gidanta ina fata an fahimta ya batta ta yi idda a cikin gidanta karanta suratul talaq zaki ji bayani dalla dalla da nan cikin suratul baqara duka ya kawo wasu isharori akan waɗannan maganganu na cewa idan mutum ya saki mata ya batta ta yi idda a gida a karkashin wannan barin ta din da zai yi a karkashin wannan barin ta din da zai yi to kuma ana so har ilau yayi abubuwa guda uku na farko ya bata abin da za ta ci da za ta sha da kuma kayan kwalliya da sabulun wanki wanka da wanki da omo da duk wani abin da ya kamata na tsaftar jikinta abu na uku yayi kokari ya ga cewa ya nemo mata miji in so samu ne dab da gama iddarta tana haura bai wuce sati ɗaya ba sai ka je ka samu abokinka ya kace to komanda akwai ka san iyali na wance ka ba aiko eh to ka san Allah ya mana rabuwa da ita na fata fahimta to kuma tana da hankali wallahi da nutsuwa da abubuwa kawai dai Allah dai ya kawo karshen wannan aure ne tsakaninmu dan haka idan kana bukata sai ka zo ku tattauna zan ba ku guri a gidana Allah ya sa kun daidaita ni zan je in samu iyayenta sai ai maganan aure zai yi yawa ita ba ta yadda ba ko to wasu malamai suka ce a ka'ida haka ake so a yi amma kuma ba zai yiwu ba gaskiya ai wata ma cewa za ta yi buhu sikiti yanzu ka rasa amma wana wallahi baka da mutunci kuma wanan abokinka shi ne za ka kawo mu wata a ranar da aka sake ta a ranar za ta kwashe kayanta ko mijin bai ce ta kwasa ba ina fata an fahimta to wannan duk yana daga ciki amma fa shi kansa musulunci kuma a cikin Qur'anin abinda Allah ya ce idan bata zo da wata alfasha ba idan bata zo da wata alfasha ba a batta ta yi idda a gidanta amma in ta zo da alfasha to shikenan ta tattara yana ta bar gidan tun a ranar da aka sake ta me alfasha malamai suka yi ta zuwa da maganganu suka ce daga cikin alfasha babbar ma'ana alfasha dai shine zina a ce an sake ta kuma tana zuwa da wasu samari ko tana maganganu na hayaniya da wasu samari a waje to in an samu wannan ta fita na biyu ya zamanto ta koma tana maka habaici ga bakin cikin kul rabu ga dawainiyar kana kawo abinci da waye ko ita kuma bata bar anta ya maka maganganu da habaici ba sai ta kirdadi ma zaka zo bayan sallar magriba sai ta caba ado ta kashe dauri sai ka zo ka ajiye ledar madara da suga da waye da Lipton sai ta tahi ta danyi tafiya ta juya ta ce oho dai kwalelan kare da hantar kura to kaga wannan rigima take nema ko ba haka ba to irin waɗannan abubuwan aka ce in ta zo da su to ta bar gidan amma in ta nutsu kullun ka shigo to wane ka dai ce ka sake ni amma dai ina ƙara baka hakuri akan abin da ya faru ina so mu zauna mu fahimci juna kukan ku abin yana ba ku dariya ko to kaga to inda haka ne sai a zauna kuma a irin haka ne sai kaga in Allah ya ga dama sai ya kawo sulhu sai a daidaita dan dama hikimar da ta sa aka ce mace ta yi idda a gidanta dan su samu sasantawa da mijin ne ina fata an fahimta dan su samu sasantawa ta gane kuskurenta ta dawo shi kuma mijin ya ga cewa to yanzu ya ce ya sake ta yanzu ga ta a gida sai dai ya kawo abinci ya tafi to wannan irin abu ne kai ki je kawai na mai da ke Allah kiyaye gaba shikenan to haka dama Allah yake bukata an gane magana da kyau ko kana fi qadimi zaman a wani zamani mai tsayi an samu rajulun wani mutum salihun mutumin arziki ma'ahu imra'atun sayyi'atun amma yana da wata mata muguwa tu'udhihi tana cutar da shi kware da gaske wa kana sabiran alaiha amma shi kuma yana hakuri da ita baya aibanta ta baya daukar fansa akan ta wa yad'u laha bil hidayati yana yi mata addu'a kullun Allah ya shirye ta min ajli auladihi ba dan kowa ba sai dan saboda suna da yaya tsakanin su ka san idan kai wa matarka mummunar addu'a to an kai wasa za ta hada da yayanka ke ma in kika wa mijinki mummunar addu'a to zai hada da yayanki shi yasa ake so kowa a gaya masa magana mai dadi in ma rai ya baci to kar hankali ya gushe ina fata an fahimta kada ki aibata shi ko ki fadi wata magana abin zai iya affecting din abin da kuka haifa da ke da shi to shi yasa ake so a dinga kiyayewa to shi wannan bawan Allah matar tana cutar da shi amma yana hakuri yana mata addu'o'in alheri saboda sun haihu wa kana idza jaa al-lailu to sai ya zama kullun idan dare yayi yuba'u ala baitihi qindil to akwai wani qindil in aka ce qindil kamar ki ce kendir haka kawai sai a dinga ganin wani haske ina fata an fahimta an gane wani haske kamar na kendir min nurin na haske karamatan li sabrihi wannan abun yana faruwa ne a cikin ɗakin shi ba toci ba a ci balbal ba komai amma saboda karamar hakurin da yake da matarsa Allah yake sa wannan hasken a cikin ɗakin kuna fahimtar magana falamma matat lokacin da ta rasu ikhtafa al-qindilu sai wannan hasken menene wannan abun nan din candle din sai ya dauki aka daina ganin shi fa qala lahu jiranuhu sai makwabtan shi suka ce masa lima ikhtafa al-qindil me yasa wannan hasken candle din ya daina bayyana da kullun da daddare sai ya ainihin wato bayyana me yasa yanzu ba ma ganin sa fa qala bi adabin sai ya fada musu ya ba su amsa cikin ladabi yace laqad matatil latil qindilu yudau min ajaliha matar da wannan kendir din ke kunnuwa saboda ita ai ita ce ta rasu don haka ta tafi da haskenta kun gane me yake nufi ba ku gane me yake nufi ba wato tsantsan rufin asiri kenan wato kaiwa makura wajen rufawa matar shi asiri kenan tana cutar da shi tana zaluntar shi hakurin da yake yi sai sa Allah sai ya fitar da wani haske a cikin ɗakin shi ina fata kun fahimta saboda Allah ya nuna masa wannan hakurin da yake yana da amfani da matar ta mutu sai Allah ya ce to tunda ka rabu da wannan jaraba to dama dalilin wannan hakurin naka na zama da ita muka haska maka ɗakin ka da kendir to mu ma hasken mun dauke shi ina fata kun fahimta shi kuma da aka tambaye shi ya akai wannan hasken ya dauke sai ya ce ai mai hasken ne ta tafi da abunta wannan matar arziki ai dalilin mutuncinta da alherinta Allah ya haska min ɗakin da ta mutu shine Allah ya ce na dauke hasken kun gane magana to shine abin da kun ga tsantsar kaiwa makura wajen rufa mata asiri kenan ina fata kun fahimci magana dan haka yace ai mai hasken ne ta tafi da ainihin wato candle dinta da wannan ainihin wato hasken nata duna an yakshifa sitraha malam yace bai stone asirinta ba fazannal jiranu dan haka sai makwafta suka yi tsammani annal qindila kana yuba'u karamatan li zawjatihi lalle wannan kendir din yana haskuwa ne saboda karabar matar shi alhalin muguwa ce kuma an kana maganar da ke ko to wannan wato abu ne mai ban kaye wajen nuna maki yadda ya kamata ke hakura da abokin zaman ki da yadda ya kamata mutum ya dinga hakuri da abokiyar zaman shi saboda duka rayuwar asiri ake so a rufawa juna kamar da yana ga makarantar hadisi cewa wanda duk ya rufawa dan uwansa asiri Allah zai rufa mishi kuma mun karanta da ku in ba ku manta ba cewa ranar tashin alkiyama Allah zai kira dan adam zunubansa kaf mala'iku sai Allah ya rufe musu ba za su gani ba sai dai ayyukan ladan shi sai an gama tabbatar da cewa shi dan aljanna ne saboda mala'ikun Allah ya rufe musu zunubin ba sa gani sai Allah ya ce a ku kirawo shi ku turo min shi nan sai a kawo shi gaban Allah sai Allah ya bude masa zunubansa sai ya ga ta la ilaha ai wannan inda sai ya Allah ya akai haka ce a karka damu na rufe wa mala'iku ne basu gani ba, shi yasa basu ma hisabi da shi ba. Amma ni Ubangijinka na san ka aikata su duka. Mutum sai ya hau bari ya dauka cewa Allah zai sa ai wuta da shi ne. Sai Allah ya tambaye yanzu wannan zunubin da waɗannan abubuwan da yanzu ka gani, idan da za a ce me yake hukuncin ka, kai me kake ganin za a ma hukunci? Yace wuta, wuta balbal. In dai za a mun hukunci da wannan abubuwan, wallahi Allah ba zan sha ba. Sai Allah ya ce to ni kuma na rufa maka asiri, ba zan bayyana wa mala'iku balanta na su yi maka hisabi da shi, kuma na yafe maka. Bawa sai ya ta mamaki, yace ya Allah me yasa ka rufa min asiri? Sai ya ce akwai musulmi wani abokinka, ko wani dan uwanka, ko wani matarka, wanda matarka, ko wani mijinki, ko wani kaza, hulɗa ta hada ku da shi, yayi kaza yayi kaza yayi kaza, ka san yayi, amma duk duniya ba wanda ka gayawa ka rufawa masa asiri, to hine ni ma yau na rufa maka asiri. An gane magana da kyau ko? Dan Allah mutum zai ji dadi a lahira nan ko ba zai ji ba? Zai ji dadi, saboda wannan shine asalin rufin asirin da bawa yake bukata a rayuwa, rufin asirin gaban Allah. Allah ya suturta maka aibinka, to ba abin da yafi wannan dadi. Kun gane magana? To saboda haka wannan shine abin da malamai suka faɗa. Kai tsaye mun gama da babin tasattar ala uyubiha, ka suturta aibobin matarka. Za mu shiga izhar mawaddataka laha, izharil mawaddata ko izhar mawaddatika laha, ka bayyana kaunarka da soyayyarka ga matarka, kar ka dinga boye mata. Kun san saboda tsabar rashin wayewa irin namu, akwai matar fa da take kunyar mijinta, kunya take ta ce masa I love you saboda sakarci, ko ba haka bane? Ko kuma mijin da yake kunyar matar shi, duk da cewa akwai wata ɗabi'a wanda wasu yaruka suna da shi, misali ka ɗauki ɗabi'a ƙabilan Fulani, suna da wata ɗabi'a ta kunya, irin kunyar da hatta iyayensu ma kunyarsu suke ji. Kunya ɗabi'a ce mai kyau, ana santa. Annabi ma ya ce alhaya'u shu'batun min al-iman, kunya wani reshe ne na imani. Kuma manzo Allah yake cewa idza lam tastahi fasuna ma shi'ita, in baka da kunya ka aikata duk abin da kaga dama. To amma kuma akwai inda kunya take da matsala, shine idan dai za ta hana miji da mata mu'amalantar junansu yadda ya kamata. Kun gane magana da kyau ku? Dan nuna wa juna so da kauna, in dai za ta hana wannan, to matsala ce, saboda haka dole a rage ta. Mala yake cewa al-mawaddatu wal-hanan, kauna da jin kai a zuci, aturul hayati az-zawjiyya, aturul hayati az-zawjiyya, wani kanshi ne da wani turare, atar wani kamar kice kamshi, kamshi ne na ainihin wato rayuwar aure. Fahris ala izharihi fi baitika, dan haka kai kokarin bayyana wannan kamshi da bayyana wannan menene wannan ainihin wato turare a cikin gidanka. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama muzhiran mawaddatahu li sayyida Aisha, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana fada, yana mai bayyana kaunarsa ga nana Aisha, yana cewa kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in, na kasance miki kamar baban zar'i ga uwar zar'i. Sai ya ce walakin la utalliquki, sai dai ni ba zan sake ki ba. To wannan kan kissar, ku tuna min in Allah da sati mai zuwa, wani hadisi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi hira da nana Aisha, ta bahi labarin wasu mata guda 11, ina jin in ban manta ba, ko guda 12, kowacce ta ce za ta bayyana halin mijinta, da wanda yake da halin banza da wanda yake da halin kirki, suka yi alkawari fata aqadna wa ta'ahadna ala alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'an, suka kulla alkawari cewa ba wacce za ta boye halin mijinta ko ya yake. To an Allah yadda zamu zo da wannan hadisin sati mai zuwa, dan kowace sai ta ji a ina mijinta ya fado inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kowace za ta ji a ina mijinta ya fado dan kalolin halaye ne na mazaje wasu masu dadi wasu kuma marasa dadi kowace ta dinga bada labarin mijinta to hina na Aisha ta bawa manzon Allah labari na wannan mata da mazajensu to a ƙarshen magana sai annabi yake ce mata to ni zan zamo miki kaman baban zar'i ga ummu zar'i dan labari na ƙarshe shine labarin ummu zar'in da abu zar'i an gane ko to sai ya zama labarin ya fi kowanne dadin ji sai dai matsalar labarin guda daya duk mazajen nan guda goma ba wanda ya saki matarsa sai baban zar'i amma kuma rayuwarsu kuma ta fi kowace dadi a cikin su guda 11 nan amma shi illan labarinsa kawai shine ya saki matar daga ƙarshe to shine da annabi ya gama jin labarin sai ya ce mata ni zan zamo miki kamar baban zar'i ga ummu zar'i sai dai ni matsalar nan guda ɗaya ce ba zan miki ba shine ba zan sake ki ba na fata an fahimta to zamu zo da hadisin in Allah ya yarda wannan hadisi da muka ji na cewa manzon Allah yayi hira da nan Aisha har ya kasance yana bayyana mata soyayyarsa ya'ani fil mawaddati wal hub a cikin kauna da soyayya faqalat la anta khairul li min abi zar'in li ummi zar'in ai kai kamar annabi kafi min baban zar'i ga ummu zar'i an gane ko yawa ta faɗa masa haka to wannan hadisin bukhari ya fitar da shi a cikin qissatu abi zar'in wa ummu zar'in ma'rufa fi kutubi sunna wanda wannan kissa sananniya ce a cikin littafin sunna yudrabu bi hal masalu fi husnin ni'asi bainal zawjayn ana yawan buga misali da wannan kissa in ji shak min shawi a wajen kyautatuwar zama tsakanin ainihin wato fi husnul ta'amul a wajen kyautata mu'amala tsakanin menene tsakanin mazaje da matansu an gane ko wata haki sayyida Aisha radiyallahu anha Nana Aisha kuma tana bada hikaya Allahuwin Nabi sallallahu alaihi wasallama ma'aha yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ke wasa da ita qa'ilatun Nana Aisha takan yawan ce kuntu ashrabu wa ana ha'idun na kasance mukan sha abu tare da Annabi kuma ina jinin al'ada kun san Yahudawa suna da wata dabi'a su idan mata tana al'ada saboda tsabar dandakalar jahilci sai su dauke ta a cikin gida sai su gina mata wata bukka a jeji can sai su kaita sai su ajiye ta ba za ta dawo cikin gida cikin su ba sai ta gama na fata an fahimta wannan ba Yahudi kenan ba Nasare kuma dake tsabar dandakalar rashin mutunci ya kare a karkashin su su kuma in mata tana al'ada ma saduwa suke da ita to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya make bangaren yahudu a hagu su kuma yahu abinnan nasara ya wulla su baya dan basu isa su zauna a dama ba mu kuma musulmi sai ajiye ma a tsakiya sai yace ku musulmi ba za ku kori mata daga gida ba idan tana jinin al'ada sannan kuma kamar yadda yahudawa suke sannan kuma ba za ku sadu da ita ba kamar yadda nasara suke yi amma duk wata mu'amala ta zamantakewa ta yi girki a ci ta ɗebo ruwa a sha na fata an fahimta ta yi kwalliya a zauna da ita a yi hira a kwanta gado ɗaya da ita duk ya halatta kawai saduwa ne Allah ya haramta kun gane magana to wannan shine abin nan wato hukuncin manzon Allah hukuncin musulunci amma su Yahudu da Nasara ba haka suke ba na fata kuna fahimta to shine anan nana Aisha take cewa na kasance ina shan abu tare da annabi mu zauna muna shan abu kuma ina jinin al'ada ai min ina annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙwaryar manzon Allah fa yaba'u fahu annabi sai ya sa bakin shi ala mawdhi'i fiya a inda na sa bakina ma'ana annabi sai ya juyo kofin ma daidai saitin inda nana Aisha ta sa bakinta ta sha shi ma anan zai kafa bakin shi ya sha dan ya nuna mata baya kyankyaminta baya kyamarta ko kun san yanzu haka akwai matan da suke kyamar mijinsu duk da cewa kuma wani abun mace kulatu da kazanta da mandako irin na wasu shi ya jawo ake gudun su za ka ga wani mutum yana gudun matar shi saboda bata da kwalliya, bata da tsafta, bata da komai. Za ka ga wata mata tana gudun mijinta saboda aina karanta muku Sayyidina Umar, wata mata sa ta kawo karashi tace mali wala hada, ba ni ba wannan Umar, araba mu. An gane magana da kyau ko? Lali wala hada, ba ni ba shi, araba mu kawai. Umar yace kwantar da hankalinki baiwar Allah. Tana yi tana tsaga murya yace nace ki dakata. Tace to, Umar da ya tsaya ya kalli mutumin sai ya ganshi wani mace kulatu da shi, na fata an fahimta wani mandako da shi hakan nan. Sai Umar ya kira ɗaya daga cikin yaran shi sai yace shiga da shi cikin gida ban ɗakin baki yayi wanka, ka cewa mata na ta ɗauko set ɗaya na kaya ta bashi ya saka kyauta, sannan a ɗauko tulare na guri kaza a fesa masa ya taja kansa ya goge kaushi yayi broshi, ina fata an fahimta, ya yanke farce ya fito. Sai a ƙarasa sai yace wa matar ya sa aka mata ɗan dabino da wani ne, yace ke zauna bari mijin ya zo, bari ya zo mun aike shi wani abu, ke ɗan zauna na. Shikenan bawan Allah ya shiga aka bashi sabulu da ruwa ya fesa wanka ya sa kum ya taja kanshi, aka bashi man shafawa mai laushi mai kamshi ya shafa, aka kawo masa riga gogaggiya ya duma, ya samu turare mai kanshi ya fesa. Sai aka ce Umar an gama ya dawo, sai ya ce to kuce ya shigo. Yana shigowa da matar ta kalle shi ta kalle shi tace ni ya amirul mu'minin ina mijin nawa yake ne, aka ce gashi nan wannan shine yake tsaye, tace wannan shine, yace da Allah ya amirul mu'minin ayi hakuri na yafe masa ya zo mu koma. Wallahi tallahi kissa ce ingantacciya, dan Umar ya gane ba wata matsala bace tsakanin su, kawai ya zama mandako ne yasa take gudun shi. An gane magana da kyau ko? To haka ake so. Amma a ce mutum wai ba za ka yi kwanka ba, ba za ka yi kwalliya ba, za ka yi ado ba, ba za ka yi broshi ba, ba za ka yi yanke farce ba, komai naka a yamutse, ta yaya za a yi mace ta saurare ka? Haka ke ma kin zama abin nan kan kushin ɗinki fitsarin yara, yaro ya hau ya fitsari, in an jima ya hara hawa gobe ma ya hau, sai ki ji idan ka shigo ɗakin musamman a yanzu ana zafi ga ƴan nefa da bukulu sun ɗauke wuta, iska ba ta circulating, ina fata an fahimta, ba cross ventilation. An gane magana da kyau ko? Kina shigowa ki ji dum hakan nan, wallahi kin mata karahi ne ki tsaya ku gama gaisawa, wance ina kwana, lafiya lafiya, kina yi kina sun koyar da kai inna lillahi lafiya kalo wo kin yi waje Allah, wallahi daki malam falo ya dinga tashi, ba tsafta ba tsafta, kayan yara sun taru sun yi datti sun yi datti, yim a zo a tara su a cikin wani katon bahu, kudaje sun fi 30,000 fir suna yawo a kansu. Haba jama'a, ta ya za a yi zama ya daɗi? Ba daɗi. Saboda haka yana da kyau mace ta zamto mai abin nan. To shi yasa Nana Aisha take ba mu labari, tace kuntu ashrabu wa ana ha'idun, ina sha tare da annabi, ay min ina annabi sallallahu alaihi wasallam, daga ƙwarya ko ƙoƙon manzon Allah, fa ya ba'u fahu ala mawdi'i fiyya, sai ya sa bakin shi a inda baki na yake. Akwai mutumin fa da yace saboda tsabar yadda ya yadda da matar shi da tsaftarta, ba mata da miji ana raba broshi ba, yace a shi ba ruwan shi tayi broshi yayi, aka ce a ana tsoron cuta, yace a mata na ba ta da matsalar cuta, ba ta da matsalar tsafta, ba komai, broshin sa broshin ta, sosan wankan ta sosan wankan shi, kwandan shafawar sa kwandan ta, ina fata an fahimta. Inda ma a ce ana sa tufafi iri daya, to hular ta hular shi, yace shi bai da matsala saboda ya yadda da matar shi tana da me, tana da tsafta. Amma ke mijinki kullum yana gudunki, baya so ya zauna a falonki ku hira, idan ya shigo ya ga yaro malam majina ta yi zarr hakan nan, baki share mishi ba, na rantsi da Allah kazanta kuwa, to in aka same ki an samu bank of kazanta, what is the meaning of kazanta in English language, an samu bankin kazanta, kina girki idan tiriri ya taso miki zufa yazo miki agohi sai ki haka akan girkin fa wallahi wata za ta yi haka yana kokarin diga a cikin tukunya tana kokarin yarfewa in ku aka samu mace kulatu in majina ta zo ta yi men fat yace watsar hakan nan wallahi tallahi mara akan girki Allah ya sauke mana baki daya kowa shi kokari ya gyara an gane maganar da kike ku to shine to yi ne ke cewa take cewa wata arraqul irqa ay yani ta'kulul lahm alladhi hawla al'azmi ta kasance takan guyguyi kashi nana Aisha ta guyguyi kashi wa ana ha'idun ina jinin al'ada fa thumma anawilahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa yada'u fahu ala mawdi'i fiyya tare da haka sai annabi ya dauki kashin kun san an guguyi kashi har da yawun wanda ya guguya akwai a gurin ku wallahi haka annabi zai sa bakin shi a inda nana Aisha ta guguya ya guguya saboda baya zarginta da wata rashin tsafta amma bakin ki yana tayi kin guguyi kashi yana doyi ta ina mijinki zai guguya tsakani da Allah an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu ya datar da mu ya sa mu gyara to shine yake cewa okay lokaci ko ta bari mu karasa wannan tiyorin sai mu abun nan yace walam yatruku annabi sallallahu alaihi wasallama izhar almawadda annabi bai bar bayyana wato kaunar shi ba an gane ko wa huwa sa'imun hatta wa huwa sa'imun koda yana azumi taqulu ummu salama radiyallahu anha ummu salama Allah ya mata rahama takance kan annabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sa'im annabi ko azumi yake yakan bi matan sa ya sumbance su da cewa wasu malamai sun ce wa kana amlakuna li nafsihi shi ya kasance yakan iya mallake sha'awar shi ba za ta tashi har ta karya masa azumi ba an gane sa'ala rajulun ibnan lahu tazawwaja hadithan wani mutun ya tambayi wani dan sa wanda yayi aure ma za ta fa'alu inda ma ta dukhulu baitika kai dan sa ne yake mar tambaya yace kai idan ka shiga gidana kuke yi da matarka kun ji maganar da kyau haka ake gyara aure ki zauna da ita ke ya kuke da mijinki matan kirki nagari wallahi har tafiya suke koya wa ƴaƴansu mata ke dan ta ku gani mu gani tana tafiya bankare kice ke da Allah shakare shasha da Allah sai ta kafa binki gani ba haka ake yi ba yes ki saita mata yadda ake yi an gane maganar da kike ko wannan shine amma kin batta ke kin san hikimomi da dabarbarun yadda ake da miji baki koya mata ba baki gaya mata ba ita kuma ta je tana ta shashance da sakarci a can dan haka wannan mutum ya tambaye dan shi kai ya kuke da matarka in ka shiga gida kala sai yace lashi'a ni ba wani abu kawai gaira anni unawilu ta'am ina je kawai hince ni ina abinci na ne ka san wanda daga kofar gida an gama a ce masa an gama yace to maza ku kawo tun daga kofar gida yake tambayar abinci an gane magana da kyau ko summa atahaddasu ilaiha qalilan sannan sai in dan tsaya mu dan yi magana yar sama sama kawai kadan summa anamu kawai in ci abinci sai in je kawai na kwanta a bina fa qala al abu sai uban yace mishi ya bunai ya kai dana alayka bit taqbili in ka shiga gidanka ka dinga rungumar matarka ce baiwar wance na ta ho mana matso mana ka zaura da ita kusa da kai sumbanci goshinta baban shi yake gaya mai sai ka runguma matarka mata suna son mazan su suna rungumar su ya fada mishi karara ki kasa kunne ki ji da kyau kar ki tsaya kina wani sun koyar min da kai yawa ni ba ruwana ya bunayya alayka bit taqbil ka dinga rungumar matarka wal muda'aba ka dinga shafa ta kana wasa da ita wal dhahik ka dinga yawan dariya da ita fa innaha min izharil mawaddati wal mahabba domin i wannan abubuwan suna daga cikin abin da ke bayyana kaunarka da soyayyarka gare ta yanzu wannan uba ne yake bawa mi dan sa darasi Allah ya sa mu dace an nuna mun lokaci yayi kuma babun mu ya kare za mu tashi shawari zawjatika yin shawara da mata kun san wasu sun ce ba a shawara da mata ka tambaye sai ce ba su da hankali to kake zaune da mahaukaci ko ba haka bane ba su da hankali ake zaune da su kawai a san yanda za a yi to amma sai su ce ai ba a shawara da mata an ka tambaye su ce ba su da hankali to mun dai ga annabi yayi shawara da matan shi to zamu dai bambance sati mai zuwa abinda muka yi daidai Allah ba mu lada wannan kai kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fe mana hadha kuma inda na billahi tawfiki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.